الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس أن حذيفة رضي الله عنه قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن فقال لعثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننصفها في المصاحف ثم نردها إليه. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن ينسخوا الصحف في المصاحف، وقال لرهط القرشيين الثلاث: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. حتى نسخوا الصحف في المصاحف، بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا. قال الزهري: وحدثني جارية ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال: فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالتمستها فوجدتها مع خزيمة ابن ثابت أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها. قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، فقال القرشيون التابوت، وقال زيد التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت، فإنه نزل بلسان قريش. قال الزهري: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف، وقال: يا معشر المسلمين، أؤذل عن نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر، يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالقوا الله بالمصاحف. قال الزهري: فبلغني أن ذلك كرهه مما قالت ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث الزهري، ولا نعرفه إلا من حديثه. أهل ينزو abin da ya shafi wato hada alqur'ani waje daya. Hadisin da ya gabata shine an hada alqur'ani waje daya zamanin Abi Bakr radiyallahu anhu, kaman yanda kissar ta gabata cewa Umar radiyallahu anhu ya samu Abu Bakr yake cewa an yi yaki an kashe makaranta alqur'ani. Da haka shi yana harsashen in aka ci gaba da barin al'amari haka a buɗe, za a ci gaba da yaƙi makaranta alƙur'ani suna ƙarewa har ya zo a samu wani ɓangare na alƙur'ani a rasa inda ya yi, inda lokacin ba rubutu suke yi ba, suna haddacewa ne. Da haka mutu ya haddace abin da ya haddace, in ya je mutu har ba yanda za a yi a samu. Da haka sai yi tunanin cewa ya bujiro ma da Abu Bakar wannan shawaran, me yasa ba za a haɗa ƙur'ani waje ɗaya ba. To sai aka haɗa shi waje ɗaya bayan wato tattaunawa mai tsayi, har dai da ƙyar suka ma'ana gamsar da Zaid ibn Thabit cewa wannan al'amarin an yi shi al'amari ne da zai zama akwai alkhairi a cikinsa, wanda shi ma da ya ja, amma daga baya da ya fahimci abin da suke nufi sai ya yarda. Da haka sai aka sa ƙa'ida aka hada alqur'ani waje daya, ma'ana duka aka tattara shi waje daya. To wannan zamanin Abu Bakar kenan radiyallahu anhu, da haka qur'ani ya zama yana tattara waje daya, amma ba kowa yake da shi ba, da haka kofi ne guda daya aka yi shi aka ajiye guda daya. Kuma Zaid ibn Thabit shi yayi wannan tattara alqur'ani din. To lokacin idan mutum ya zo da alqur'ani kamar yanda ya gabata, sai ya kawo shaidu guda biyu, kuma Abu Bakar da Umar suna nan, kuma dukansu makaranta ne, shi ma makaranci ne, don haka bai dogara akan abin da ya haddace domin a inganta aiki. To har dai ya bayyana an samu aya ta ƙarshe a hannun wani mutum guda ɗaya, ko wanda ya zo da surar da aya na ƙarshe a cikin suratu at-tauba, shine da qad ja'akum rasulun min anfusikum, kuma aka karbi wannan wato ayar a wajensa ba tare da ya kawo shaidu biyu ba, saboda abin da ya gabata na falala gare shi. To qur'ani an hada shi so uku. Hadawa na farko, tattara shi, shine Allah ya tattara shi a zuciyar annabinsa ta hanyar mala'ika Jibril, ma'ana daga farkon shi har ƙarshe kafin ya rasu. Da haka qur'ani ya hadu, ba abin da ya rabu, da za a ce bai shiga cikin alqur'ani ba. Wannan shine jam'uhu fi sudur, abinda Allah ya tsare a zukata. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da aka karanta mishi qur'ani gaba daya, kuma ya haddace, kuma wasu cikin sahabban sa ma da yawa suka haddace. To kaga wannan ba a riga a rubuta shi ba, amma dai an san cewa ya hadu. To zamanin Abu Bakar radiyallahu anhu da wannan bukatar ta taso, shi ma sai aka sake hada shi, amma yanzu an hada shi ne a cikin a rubuce, ba wai a karanta ba. Kuma da aka hada shi a rubuce, qur'ani ne wanda yake yana da girma, saboda ya kunshi wato ka iya cewa harsuna da Allah ya saukar da alqur'ani da su guda bakwai gaba ɗaya suna ciki. Haka ba wai an tsame wani bane an bar wani, domin an saukar da alqur'ani akan harsuna guda bakwai, wanda malamai sun yi sabani akan wannan harsunan me ake nufi. Wasu su ce wasu kalmomi ne waɗanda suka zo, ma'ana a kowane yare ga yanda ake faɗan su, amma kuma mutum ya iya karanta qur'ani da su. Wasu kuma suna cewa a ƙarshen ayoyi ne, da ayar da mutum ya karanta a ƙarshenta in ya ga dama ya ce wallahu alimun hakim, ko ya ce wallahu azizun hakim, matuƙar bai sa ayar azaba a wajen ayar rahama ba, ko ayar rahama a wajen ayar azaba ba. Almuhim, an tattara alqur'anin nan waje ɗaya. To sai zamanin Uthman radiyallahu anhu, bayan Abu Bakar ya yi khalifanci ya ƙare, Umar ma ya ƙare shekara goma, Abu Bakar ya yi shekara biyu, ko sun yi shekara goma sha biyu sun ƙare, har Uthman ya zo shekara goma sha hudu. To lokacin da Uthman ya zama khalifa, qur'ani yana nan yanda yake, ba a canja ba, ba a rubuta kuma wani qur'ani ba, amma dai akwai sahabbai wanda kowa abin da ya ji na alqur'ani wanda suka iya rubutu suna rubutawa. Abdullahi ibn Mas'ud yana da qur'aninsa a hannunsa, wa abin da ya rubuta. Kama Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana da qur'aninsa. Da haka kowanne daga cikin sahabbai, musamman wanda suka iya rubutu da karatu, su suna rubutawa su aji. To zamanin Uthman radiyallahu anhu, sai Huzaifa ibn al-Yaman ya tafi yaki a can yankin kasar Turkiya a yanzu, wani yanki ne na kasashe guda biyu da ake kira su Armenia da kuma Azerbaijan, har yanzu suna nan in ka ketara Turkiya. To lokacin da aka je wannan yaki, shi Huzaifa radiyallahu anhu shine kaman jagora na rundunar musulmi da suka tafi daga Madina. To tunda musulunci ya fadada, kowane yanki ma an samu mutane sun zo, sai suka hadu. To lokacin da suka hadu, mutanen Iraki ne, mutanen ina ne, sai Huzaifa ya ji kowa na karatun alqur'ani. To amma kowa abin da yake karantawa ya sha bamban da abin da wani yake karantawa, tunda sahabbai kowa ya ji alqur'ani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kowa yana karantar da abin da yake. To har sai ya kai sun fara samun sabani, idan wannan ya zo ya karanta da wannan salon da sahabi ya karantar da shi, in wani ya zo da sahabin da ya tafi ƙasar su ya je karantar da su qur'ani, sai ya zo ya karanta surar da wani salo daban. To tunda mutane suka zo daban-daban, to sai aka fara samun sabani, kai har wani ma daga cikinsu wasu, sai Huzaifa ya lura ana neman kafirta juna. in aka samu sabani sai wannan yace to fa ni in baka karanta abin da na karanta ba to ka karyata abin da Allah ya saukar kenan da haka ka kafirta to sai kai har an fara jifan juna da kalma ta kafirci to Huzaifa sai ya ga cewa ba zai iya dinke wannan barakar ba a wannan lokacin inda kowa ya ce ga abin da ya sani to wannan shine lokacin da ya ga sun yi sabani sai ya sulali sai ya koma wajen Usman tun daga wannan yankin ya hawo abin hawansa ya koma Madina ya samu khalifa ya ce masa ya amiral mu'minin ka riki wannan al'ummar ma'ana ka datse wannan sabani ma'ana tun kafin su yi irin sabanin da Yahudu da Nasara suka yi me sabanin da Yahudu da Nasara suka yi littafin da Allah ya saukar ma da Annabi Isa guda ɗaya ne shine Injila littafin da Allah ya saukar ma da Annabi Musa guda ɗaya ne shine At-Taura amma waɗanda suka zo da Injila da At-Taura suka ma'ana aka samo daga wajen su mutane daban-daban ne kowa da irin ruwayar sa an gane ko yanzu ka bude littafin Injila na Markus ya sha bamban da littafin Injila na Yohanna ba ɗaya suke ba aka samu wata surar babu ita a nan wata surar wani waje abu ya zo daban wani abu ya zo daban to ya ce idan ba karci wannan al'ummar ba za a samu haka ma'ana wannan al'ummar ma za a samu wani ya zo da alƙur'anin shi ila farkon surar da ta sauka a ƙur'anin shi aka rubuta suratul iqra ba fatiha ba kuma yanzu me farkon sura a ƙur'ani fatiha ce amma ita ce farkon surar da ta sauka wace ce farkon surar da ta sauka iqra to wasu sahabban su sun jera ƙur'anin su ne a daidai tsarin da yanda sura ta sauka da haka surar da ta fara sauka iqra sai ta biyunta al-muzammil sai ta ukunta al-muddassir sai ta hudu al-furqan haka suka dinga jerawa to kaga ko dole zai sha babban da wani yace to karci al'umma tun kafin su ma su yi sabani to Usman radiyallahu anhu sai ya dauki al'amarin da muhimmanci to wancan Qur'anin da aka rubuta zamanin Abu Bakar yana nan wanda aka tattara shi waje daya yana wajen Umar har Umar ya rasu sannan sai da ya rasu sai Hafsa yashi ummul mu'minin matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta dauki Qur'anin tare sai zama yana hannunta to sai Usman radiyallahu anhu ya shawarta da sahabbai suka ce kawai abu guda ɗaya shine Qur'anin nan a mayar da shi ya zama duka daban-daban da ake karanta a mayar da shi ma'ana da harshe ɗaya ba da harsuna daban-daban ba wannan harsuna daban-daban ɗin kamar yadda na faɗa malamai da yawa sun yi saɓani a kai me ake nufi wasu sun ce abin da ake nufi shine kalmomin ne suke canjawa kamar misali Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu ko fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati Allah ya ce mene fas'au me fas'au me as-sa'yu sa'i tafiya ko ma'ana ku tashi ku tafi neman arziki haka Allah ya ce idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah ku tashi ku je ambatan Allah shine kudu ba da sauraranta to an samu wasu suna karanta da wani harshe daban shine idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati famdu me famdu ku tafi duka ma'anan ɗaya ne amma kalma daban-daban ne gane ko kalma daban-daban ne yanzu idan mutumin can nesan ƙasar Hausa ko ƙasar Hausa ta kulewa in zai ce wane ya zo me yake cewa ya taho ko ya zaka ai duka Hausa ce ma'anarsa ɗaya ne to haka wannan kalmomin suke a Qur'ani kowa yana faɗa daidai da yanda harshen shi yake kuma aka suke rubutawa to lokacin da aka zo zamanin Usman sai ya ce abin da za a yi wannan harsunan da Qur'ani ya zo da su daban-daban za a mayar da shi ya zama harshe ɗaya sauran harsunan za a ajiye su an gane ko domin harsunan harsuna ne guda bakwai na kabilin Laraba, akwai Quraysh, akwai Huzayl, in gane ko, da dai sauransu, akwai Khuza'a, duka sun kai guda bakwai. Kowa yana faɗa kalmar da tafi masa sauki a yarensa yake faɗa. Amma dai kalmar kalmomin wato harshen Quraysh shine wanda yafi yawa, kuma shi aka fi amfani da shi. Don haka Uthman radiyallahu anhu ya ce abinda za a yi, ai da lokacin da aka saukar da Alƙur'ani da farko yana wahala ne ka ɗauke shi daga harshen su zuwa harshen Quraysh, don zai ba su wahala. Amma yanzu wannan abin ya kau, saboda haka ya ce a mayar da shi harshe guda ɗaya. To sai aka fara wannan aikin. To shi ne Uthman radiyallahu anhu ya kai aika ma Hafsa ya ce ta ba shi wannan takardun da aka rubuta, don duk inda aka yi saɓani sai a koma wannan asalin Ƙur'anin na zamanin Abubakar, a ciki za a tabbatar. In gane ko, sai ya zama kaman shi ne babban reference da za a yi amfani da shi. In an ci karo da wani abu wanda ya rikitar, sai a ce a duba wancan Ƙur'anin da aka rubuta zamanin Abubakar da Umar, sai ya zama kaman shi ne wani babban madogara. In gane ko, to in an duba abin da aka gani a ciki sai a ɗauka a yi amfani da shi. To sai aika ma Hafsa cewa ta aiko da Ƙur'anin, da ta hana. Daga baya ya ce mata kar ta ji tsoro, za a mayar mata da shi, ba abin da zai faru. Dan ta yi tsoron ƙila in an karɓa ba za a maida shi ba. To sai aka aika mata, ta aiko da Ƙur'anin. Sai Uthman radiyallahu anhu ya sa kwamitin wasu mutane guda hudu. Farko akwai Zaid ibn Thabit wanda shi ya yi wancan rubutun Ƙur'anin na farko. Akwai kuma Abdulrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Akwai Abdullah ibn Zubair. Akwai Sa'id ibn al-As. Wannan duka makarantan Ƙur'ani ne. Sai ce to su ne kwamitin da za su yi wannan aikin na wannan kwafin Al-Ƙur'ani. Ya ce ku kwafe wannan Al-Ƙur'ani. Sai ya ce ma mutane uku a cikinsu Ƙurayshawa ne, mutanen Makka. Shine Sa'id ibn al-As da Abdulrahman ibn al-Harith ibn Hisham da kuma Abdullah ibn Zubair. Zaid ibn Thabit kuma mutumin Madina. Kuma harshen mutanen Madina daban da harshen mutanen Makka. Sai ya ce to idan kuka yi saɓani a kan wata kalma ko wani salo da kuka kamu na Al-Qur'ani, shi ya ce ga abin da ya zo da shi, ko kuma a harshenku na Quraysh kuka ga abin da ya zo da shi, ya ce to ku rubuta da harshen Quraysh domin da shi Allah ya saukar da Al-Qur'ani. To sai aka yi amfani da wannan ƙa'ida ɗin, ya ce duk abin da kuka saɓa da ku da Zaid ibn Thabit, to ku rubuta shi da harshen Qurayshawa, domin Ƙur'ani ya sauka da harshensu ne. Sai da suka kwafe wannan Al-Qur'anin gaba ɗaya, sai suka fitar da wani kwafi guda ɗaya. Amma kwafin bai yi irin wancan na farkon ba. Shi da aka tashi, kaga wancan na farkon an shigar da duka harsunan ciki. Amma wannan na zamanin Uthman ba a shigar ba, harshe ɗaya kawai aka fitar. Da haka Ƙur'anin da ake karantawa yanzu da harshe ɗaya ne, ba da duka ba. Sauran guda shidan sai aka ajiye su saboda gudun saɓani. To wannan guda ɗayan da aka kwafa sai yasa aka yi kwafi kaman guda uku ko hudu ko biyar, wasu suka ce har zuwa bakwai. Sai aka aika shi da duk yankunan da musulmi suke. Amma duk wanda yake da wani Ƙur'ani a hannunsa wanda ya ci karo da wannan rubutun, sai aka ce ya kawo. Haka aka tattara su gaba ɗaya, da aka haɗa gaba ɗaya, sai aka ƙona su. Aka ƙona su aka binne a ƙasa. To wannan shine matakin da Uthman ya ɗauka na haɗa Al-Qur'ani. To shine yanzu wannan Al-Qur'ani da kake gani, in ka je China irin shi zaka samu. Ko? In ka tafi Ingila irin shi zaka samu. In ka tafi ko ina yanki na duniya, irin dai wannan Al-Qur'ani shine. Ba wani cin karo. To yanda aka yi kenan, Uthman ya tattara al'umma ta zama waje ɗaya. Duk da yake wasu daga cikin sahabbai sun ja, kamar yanda ya zo a nan. Da haka Uthman radiyallahu anhu ya aika da duk wani wato yanki na al'umma musulmi babba, ya aika da Ƙur'ani guda ɗaya. To sai Zuhri ya ce Khadija ɗan Zaid ibn Thabit ya bani labarin cewa Zaid ibn Thabit ya ce a lokacin kuma da suke haɗa Al-Ƙur'ani zamanin Uthman, ya ce akwai wata aya da ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karantawa. Har ya gama haɗa Al-Ƙur'ani ne, ya ce bai ji wani ya zo da ita ba, kuma bai ganta ba. To shi makaranci ne ya santa. Da haka shi ba zai dogara ya ce shi ne ya santa ba. Sai ce lallai sai wani ya kawo wannan ayar ya tabbatar cewa tana nan. To yace sai ya samu ayar kuwa wani daga cikin mutanen Madina shine Khuzaimah ibn Thabit. Banda wancan mutumin da ya kawo aya daya. Shi ma sai ya kawo wannan ayar. Ita ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai. Yace to da na same ta a wajen shi sai na sanya ta a cikin suratul ahzab inda take. A wannan surar take. To Zuhri yace tunda suka fara rubutun nan tabi'i ne. Yace ba su yi sabani a komai ba sai a wata kalma guda daya a cikin suratul baqara. Kun gane ko? Da Allah yake fadan kissa ka annabi Dawud lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi ya tura wato wani sarki da za su je yaki kuma sarkin da aka sa musu shine wato Talut ko Talut da Talut tun kafin Sulaiman ne yayi tun zamanin annabi Dawud shine uban annabi Sulaiman da haka Talut suna da wani annabi sai suka tambaye annabin cewa waye zai zama shugaban su sai ya ce Allah ya zaba musu wani sunan shi Talut kun gane ko ya zama shugaba da sun ki shugabancin shi suka ce bai da kudi bai da karfi ai bai da kudi shi ba mai kudi bane Allah ya ce to ai ba shi karfi da kuma tarin ilimi da haka shugabanci yana buƙatar mutum mai karfi tsayayye jarumi kuma mai tarin ilimi ilimin gudanar da al'amura na rayuwa to lokacin da aka zabe shi sai Allah ya ba su labarin cewa alamar nasarar da za su samu da mulkin sa shine akwai wani abu da ake kiran shi at-tabut at-tabut akwati ne wasu ce akwatin nan yana dauke da sandar annabi Musa da wasu abubuwa dai haka cikin akwatin zaka banu Isra'ila sun gaje shi tun annabi Musa yaro haka wannan akwatin ko ina suna daukar shi su tafi da shi ya zama musu kamar wani abu ne na tarihi shi yace inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabut at-tabut ana rubuta shi da taguje kun san taguje ko wace ce taguje budaddiya mai dugo biyu a sama wace ce takuri ita ce rufaffiya mai dugo biyu a sama duka ta ce amma kuma an zo rubuta alqur'ani kowace akwai inda take zuwa to wannan kalma ta alqur'ani su mutanen madina a mutanen maka guda uku nan sai suka ce za a rubuta da taguje ne a buɗe shi kuma Zaid ibn Thabit ya ce a'a za a rubuta ta a tabuhu ne ba ma dugon a sama amma kuma da rufi da haka ha ce da haka shi a wajen shi hakuri ce kaga yin sun samu saba to shi abin da ya zo a nan ya ce da suka yi sabani sai suka koma wajen Usman sai Usman ya ce ku rubuta ta a tabutu da wannan takuri din ai taguje budaddiya ba da rufaffiya ba saboda haka sai suka rubuta ya ce domin wannan shine harshen Quraishawa da haka in ka zo rubuta wannan kalma a Qur'ani kanka rubuta ta da takuri in ka rubuta ta da takuri ba daidai ba ne an gane ko saboda wannan abin aka rubuta zamanin Usman aka tabbatar da shi yasa ta kalmomin Al-Qur'ani ana rubuta su ne da irin wannan rubutu na Al-Qur'ani ba da rubutun ka'idar larabci ba a rubutun ka'idar larabci ya ci karo da rubutun Al-Qur'ani rubutun Al-Qur'ani ana kiran shi ar-rasm in gane ko in ka zo rubuta kalma ta riba ko ya ake rubuta ta ra da ba da alif a harshen larabci amma a rubutun Al-Qur'ani in ka zo rubuta ta zaka rubuta ra da ba da waw kuma haka ake kiran shi riba haka aka rubuta zamanin Usman zaka duk Qur'anin da ya zo ya ci karo da waɗannan ka'idoji na rubutu na zamanin Usman ba sunan shi Qur'ani ba ma'ana ba a rubutu ba a karatu da shi akwai wani Qur'ani yana nan a gida na mance da na ɗauko muku shi ƙasar Turkiya ne suke buga shi suke rubutawa gaba ɗaya saba wannan ka'idoji to a ka'idar malamai bai halatta karanta Qur'anin wannan ba saboda ya ci karo ba Qur'ani ba ne an gane ko kuma suna yin shi a sura mai kyau za a mishi bango haka a yi abin nan amma an ka duba gaba ɗaya kalmomin sun ci karo da kalmomin da aka rubuta zamanin Usman don haka ya saba ma ar-rasm haka duk Qur'anin da ya zama an zo da shi ya saba wannan rubutun, kuma sanadin shi bai inganta ba, sannan kuma ya saba ma ka'ida daga cikin ka'idojin larabci, wannan ba a karba. Yasa muke jan hankalin mutane, in kaga irin wannan Qur'ani ba za ka ce ba za ka karba, ba ka karbe shi amma ka ajiye, tunda zance ne na Allah, amma dai an shigar da wasu abubuwa wanda ba sa cikin tsarin rubutun Qur'ani. Yana nan za ga an mishi tsari mai kyau, an yi shi da kyau don ka karba. To amma kuma in aka biye ma irin wa ire-iren wannan abubuwan, to za a zo a bata Al-Qur'ani. Asalin kalmomi da suka zo na Al-Qur'ani an saba da su. As-salat a Qur'ani ana rubuta shi da wawu ne, amma harshen Larabci ba da wawu ake rubuta ba. Ko aka rubuta alif da lam da sad da lam da wawu da kuma ta, amma a Larabci ba wawu, sai dai lam, lam alif za ka rubuta, ko sai ka rubuta ta kuma da ma. Don ka zo rubuta ayan Qur'ani, ko wanda kake jarabawan Qur'ani, in ka rubuta wannan kalmar zai soke ma, dan ba haka Allah ya saukar ba a wajen su. Wannan shine ka'ida. To wannan shi abin da yake nufi, sai suka yi sabani a wannan kalmar guda daya. To sai su suka ce at-tabutu ne, Zaid ya ce at-tabu, da aka kai wajen Usman ya ce ku rubuta shi at-tabutu da harshen Qurayshawa, domin haka ne Al-Qur'ani ya sauka. Yace to sai Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba, jikan Abdullah dan Mas'ud kenan, sai ya bani labarin cewa Abdullah dan Mas'ud a cikin sahabbai ya ce shi bai yarda da wannan hada Qur'anin da aka yi ba, kuma sahabi ne babba. Yace wannan kwamitin da aka sa shi bai basu mishi ba. To wannan matsala ce babba. Yace ya ma'asharal muslimin, ya ku daukacin musulmai, yace uzalu an nafi kitabati al-mus'haf, yanzu ne a ce irina ba za a sani a cikin wannan kwamitin ba, dan yana cewa shi ya haddace sura 72 daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga bakin annabi ya ji shi, ya za ya zo ce za a kafa kwamitin rubuta Qur'ani ba a sashi a ciki ba. Dan haka yace, yake cewa wallahi, yace wallahi ina rantsuwa da Allah na musulunta, kuma shi Zaid ibn Thabit din nan da aka ce shine chairman din committee din yana cikin kafiri, ma'ana uban shi bai musulunta ba ma, sanda ni na musulunta. Wannan wani kishi ne kama Abdullahi dan Mas'ud, an gane ko? To shin yana nuna abin da suka yi ba daidai bane? A'a, na farko abin da suka ce Usman yana Madina, Abdullahi dan Mas'ud yana can Kufa, kuma wannan mas'alar ta taso. Maganar sai an tsaya an jira an zo da Abdullahi dan Mas'ud, alhalin ga waɗanda za su yi wannan abin, yace ana ganin ɓata lokaci, tunda akwai waɗanda za su iya yi. Kuma amsa ta biyu da ɗaya daga cikin malamai ya kawo shine Abu Amr Niddari, yake cewa shi Abdullahi dan Mas'ud malami ne na ƙurewa a cikin abin da ya shafi karatun Al-Qur'ani. Shi kuma Zaid ibn Thabit yana da gogewa a cikin abin da ya shafi kalmomi rubuta Al-Qur'ani. Da haka Usman wannan yayi la'akari da shi. In ka ce shi karatun Al-Qur'ani, to shi kuma yana da fice wajen rubutu, dan yana rubuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi. Yana cikin masu rubuta wahayi. Dan wasu suna suka abin, suna cewa to ai Ibn Mas'ud ma bai yadda ba, dan haka ya nuna abin da sahabbai suka yi ba daidai bane. Da haka dole sai mutum ya bi a hankali zai gane. Dan shi Abdullahi ibn Mas'ud ya ki yadda, daga ƙarshe ma yake bayan yayi wannan kiran yace wallahi duk wanda zai iya koye Qur'anin sa kar ya bayar a kona ya koye, ku koye abin ne ku da shi, ku sadu da Allah da shi, abin da ya faɗa kenan, kuma an bine shi da Qur'anin sa. Yace shi dai ba zai bada nashi ba, ma'ana yana kan ra'ayin sa. To amma wannan bai nuna abin da sahabbai suka yi ba daidai ba, abin da suka yi daidai ne domin Usman bai yi haka ba sai a cikin mafi yawancin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun kai kila dubu da wani abu dubbai ma, kuma dukkansu ba wanda ya fito ya ja da wannan sai shi Ibn Mas'ud, shi kuma yana can Kufa suna Madina. Domin an tambayi Aliyu dan Abi Talib ma, ya kake ganin wannan abin da Usman ya aikata, yace wallahi ko ni ne nake matsayin da yake akai, ba abin da na aikata sai wannan, dan shine kawai a dakile matsala. Lallai kona Al-Qur'ani barna ce, ko ba barna ba ce? Barin kuma al'umma su rarrabu a cikin Al-Qur'ani su dinga kashe kansu, barna ce ko ba barna ba ce? Wacce ce ta fi girma? ko na alqur'ani ko kai shaka shan musulmi da a kona alqur'ani da a bar mutane su taka shaka shaka alqur'ani me ya kamata yi a kona saboda haka duka barna ne guda biyu amma wannan barna wacce barna ta fi girma da haka sai a take karamar barna saboda a tunkuɗe babba inda Usman radiyallahu anhu ya bar wannan barna ta ci gaba da kowane yanki yanzu in ka je China sai ka samu Qur'anin su daban in ka je ko ina ka samu Qur'ani daban al'umma ta rabu ko bata rabu ba amma yanzu abin da yayi duk al'umma ba hada suke ba yau in ka je ka dauko Fatiha ka sa ta karshen Qur'ani wani sai ya ce ma ba daidai bane ko ka dauko ikra ka kawo ita ce farkon Qur'anin ka kace kai fa kana da wani karatu da kai kai kana so duk yanda surar Qur'ani ta sauka a haka zaka hada Qur'anin ka kana ganin zai daidai da Qur'anin duniya waga wannan wani abu ne yasa wannan abin da Usman yayi wasu malamai suke cewa Allah ne ya mishi dacen yayi haka domin al'umma ta hadu waga kaga wannan yana nuna sabanin Abdullahi ibn Mas'ud sabani ne da ba zai yi tasiri ba sabani ne ba mai tasiri ba domin an duba maslaha na al'umma ne yanzu ba shi kadai aka duba ba yasa lokacin da aka zo ana abu koda ka cancanci wani abu wata kujera ustaz sai aka zo aka sa wani yaro da bai kai ka ba karka ce ai mun san san da aka haife shi kila ya fi ka wata gogewa sai ka kyale wannan girman naka ya girman ka ne amma shi yana da wani abu dikila baka da to irin abin da mutane yanzu ba ma ganewa ke wani mutum sai duba personal interest din shi sai ya gina shi koda al'umma za ta rasa wannan shine illan mu yanzu mutum sai ya duba amfanin kansa shi kadai ba zai duba amfanin al'umma gaba ɗaya ba ko da al'umma za ta halaka shi in dai zai samu bai damu ba wannan shine babban matsalar mu kaga wannan ya faru ne a cikin hada alqur'ani to hatta a cikin al'amuran mu na yau da gobe sai mun yi practicalizing din wannan abu sai mun cire kan zuciyar mu dan dai al'umma ta gyara wannan shine barnar da take shiga cikin al'umma mu sai kaga wani mutum daya hana al'umma ci gaba in an zo an yi bincike an yi bincike meye maslahar shi ce shine bai samu ba da haka tunda bai samu ba kowa ma kar ya samu to kaga Usman bai kalli wannan abin ba ya yadda yace lallai Abdullahi dan Mas'ud kai malami ne na Al-Qur'ani mun yadda amma wannan aikin muna ganin mu jira shi har sai ka taso daga Kufa ka zo da Qur'anin ka an yi wannan aikin yace wannan aikin ba zai yiwu ba tunda akwai waɗanda za su yi har mutane hudu in mutane hudu za su yi ai ya fi abin da mutum ɗaya shi kadai zai da aka hada Al-Qur'anin nan dan a lokacin ne ma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wallahi ni nafi kowa sanin alqur'ani mana ya buga kirji da wannan yake cewa dan haka ku sadu da Allah da alqur'anan kowa ya riki ya je gaban Allah da shi to Zuhri yace labari ya zo min cewa wannan magana manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kyamaci Ibn Mas'ud da yayi ta Ibn Mas'ud akwai manya-manyan sahabbai zamanin Usman din nan da suke wanda ka iya cewa suna gaba da shi saboda haka tunda har suna nan kuma suka yadda da abin da aka yi ba zai zama shi kadai ya zama ya warware duk abin da suka yi ba kuma wannan abin da ake barna ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taba kyalewa ba ba su kyale Usman yayi wannan ba indai barna ce to yanzu da abin yazo ya tabbata yanzu abin barna ne ko amfani ne duk inda ka je duniya wannan Qur'ani yanzu shine shi yasa zaka ga in ka bude kowane Qur'ani a karshensa ko a wace ƙasa aka buga shi zaka ga an sa shi bil rasmil Usmani an rubuta shi ne da wato irin rubutun zamanin Usman duk Qur'anin kuma da aka rubuta shi ba da wannan ka'idar ba malamai sun ce ba a yan aiki da shi shi yasa an ce muku wannan Qur'anin Allah ya kai mu karatun gobe zan nuna muku shi yana nan ni dai bana karanta shi na ajiye shi saboda ni na yadda cewa a abin da na samu na dalilai bai halatta karanta shi ba kai wani ya ce an ba shi wani Qur'ani mai kyau an dauko rubutu ne na computer kawai da tsarin abin da aka buga shi aka rubuta aka saka shi idan ka duba mafi yawancin kalmomi daga farkon shi har ƙarshe zaka cire kalma sun fi 5000 sun fi ba wai kai ba wanda suka ci karo da tsari na rubutun Al-Qur'ani to kaga wannan Qur'anin bai kamata a yi amfani da shi ba in gane ko shi yasa Allah ya saka ma malamanmu da alkhairi musamman masu kulawa da abin da ya shafi rubutun Al-Qur'ani yanzu kaman mutanen da ake raina su a ce ai gaddawa ne. In ya rubuta mu Al-Qur'ani kana zuwa ka haka zaka daidai kalmomin suke tafiya da yanda su. Ba shi kana kawo mishi wannan Qur'ani shi kai kake gani a kauye wallahi zai so soke mashi. Duk zai so soke wannan kalmomin saboda shi ya karanta shi da rasul din shi. Shi wannan rasul din da ake gani ilimi ne mai zaman kansa. Ya zaka rubuta kalma ta Al-Qur'ani? Yanzu Ibrahima ya ake rubuta ta. Ya ake rubuta kalma Ibrahima. Inda zamu kawo allo kowa daban-daban zai rubuta. Aga akwai alif ko kace akwai hamza akwai ba akwai ra ko babu alif ance ibra baya ra din ba alif wace iri karama ko babba aluja ne ko alubaji to aluja baya cikin qur'ani wannan wasali ne wannan wasali ne shi yasa a tsofane yake za a ganshi dan wata alama ce karama yana nuna baya cikin wannan rubutu an gane ko baya cikin rubutu to sai ka zo ha babba sai kuma menene babiya sai mimun akwai inda yake da ya akwai inda bai da ya Ibrahima a cikin suratul baqara gaba ɗayan shi an rubuta shi da ya ai an rubuta shi baya a suratul baqara kawai duk inda Ibrahima yazo baya a ciki amma a sauran surori na Al-Qur'ani duk inda yazo da ya to wanda zaka dauko me ya ka sa a baqara bai yi ba yana da kyau a kula da wannan wannan wani ilimi ne na malaman Qur'ani da kake gani in gane ko Isma'ila in zaka rubuta da larabci zaka rubuta alif sin min sai alif ko kai alu baki dogo wannan shi a ka'idar larabci ka raba shi da ila amma a Qur'ani ba haka bane alu ja ake rubuta sai a rubuta an baki in gane ko sai a rubuta ya a rubuta la a hade yake ba a raba ba to in kai ka zo ka hada shi ka saba da tsarin Al-Qur'ani to kalmomin suna nan da yawa ba za su girgu ba zaka shi ma kamar sallah ne a Qur'ani a harshen larabci za shine zaira da kaulasan da alu baki da taguje ko da takuri to a Qur'ani ba haka bane in ka rubuta zaira dinka ka rubuta kaulasan sai ka rubuta waw sai ka rubuta takuri ba alu a ciki kwata-kwata babu in kuma ka rubuta ba haka ba to ka saba ma rubutun Qur'ani da haka muna da Qur'ani a gida kowa ya je ya duba ka duba shafi ɗaya kawai na Al-Qur'ani ka ga ya zubin kalmomin suke za ka ga sun ci karo da yanda ake rubuta rubutun a tsarin larabci kuma wannan shine daidai domin su sun ce haka Allah ya saukar da shi da haka su suka rubuta kuma haka rubutun yake da haka kalmomin suna nan da yawa in ka ce zaka kirga su ba za su kare ba suna nan da yawa ba iyaka to kaga wannan shine matsalar da aka samu al-muhim manyan sahabbai sun ce Abdullahi dan Mas'ud bai kamata yi wannan abun ba a koda yana da wannan ra'ayin ya kamata ya fito da shi wani amma kai ya sa mutane su yi bore to shi wancan Qur'anin na wajen Hafsa an mayar mata da shi amma ya ta samu wasu mutane sun zo bayan Usman suna bibiya sai su ce sai an nuna musu Qur'anin nan sun ga me ya ci sai zama Qur'ani ya zama kaman fitina sai wani khalifa daga cikin khalifofin Banu Umayya ko dai Marwan ko wani sai ya sa da ƙarfi aka ɗauko Qur'anin aka kona shi shi da haka ya zama babu shi so Qur'anin da suka rage yanzu in ka je library na Turkiya shine mafi tsohon library na musulunci ko kuma a ƙasar Masar ko a Syria shine wanda aka rubuta na zamanin Usman din nan wannan wanda aka yi copy din su to sauran waɗannan Qur'anin ne suka rago akwai copy ɗaya a Turkiya yana nan akwai wani kila a Masar akwai wanda aka samu ba da jima ba wannan ba mu san asalin shi ba gaskiya wanda aka ce an samu ko yana rubuce a cikin fatar barewa ko wani abin nan an ce an samo shi a Iraki ne dai sai an samo shi a Iraki al-muhim wannan dai yana nuna cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su suka hada Qur'ani waje daya a rubuce kuma sannan duk abin da ya zama ba Qur'ani bane ba su shigar da shi ba kuma daga cikin hujja ta uku na cewa me yasa ba su karba Al-Qur'ani Ibn Mas'ud ba saboda Qur'anin shi akwai rubutu a gefe amma irin Qur'anin nan na Kano da ake kawo bugun dutse ko wani na malam balaga bari in ka duba gefen shi zaka ga wani rubutu da jajjan abin nan to wannan ba Qur'ani bane shi yasa Imam Malik yana cewa haramun ne mutum ya rubuta wani abu da ba Qur'ani ba a gefen Qur'ani haka ba a rubutawa yace sai dai za a karantar da yara ne amma in ba haka ba yace ba a duk abin da aka rubuta haka ba Qur'ani ba ngani ko saboda an shigar da wani abu shi Qur'ani ba shine zancen Allah tsantsarsa kaga zaka ga an danyi wasu kalmomi a sa harfani a sa fardi in an sa fardi ana nufin kalmar guda ɗaya ce a Qur'ani in an sa harfani ana nufin kalmar guda biyu ce a Qur'ani wannan suna yi ne dan ya ƙara musu yanda za su kiyaye saboda haka shi ba a cikin Qur'ani yake ba wannan ba Qur'ani ba ne an gane ko duk ga sunan kajin ko yajin ko waye dukkan su duk wanda ya karatu allo ya san waɗannan yanzu ne aka an kaurace makaratun allo ana cikin wahala ne kuma shine asali shine asali za ka samu su wanda suka yi wannan karatun sai su fika ido da kwari a Qur'ani mu muna nan kullun sai kallace-kallacen waya su ba kullun suna nan sai duba alqur'ani kana kawo wani baki da baya alqur'ani za su cire shi cewa baya ciki baya ciki to almuhim wannan dai hadisi ne mai inganci ngane ko yana nuna yanda aka hada alqur'ani mai girma da aka alqur'ani ya bi matakai guda uku wajen hada shi tattarawa na farko Allah ya tattara shi a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya daga farkon ta hakkaci amma ba a rubuta shi ba lokaci an rubuta shi amma baya waje daya sai tattarawa na biyu zamanin Abubakar an ji dalilin sa lokacin da aka kai shi makaranta sai tattarawa na uku shine zamanin Uthman lokacin da aka samu sabani shi kuma ya hada mutane gaba daya akan alqur'ani ma'ana lokaci daya waje daya kuma shine har yau ake karatu da shi har lokacin da Allah zai gaji kanta wannan shine alqur'ani to za mu dakata a nan babi na gaba wa min surati yunus haka nan zai kawo abubuwan da suka tabbata a cikin surati yunus na abin da ya shafi alqur'ani ko kuma tafsirin sa na roƙon Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka ji subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم